الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاة شمي البركة مسلاة شمي اللغة أنا تشكينغ رمبوشي أو أنا يمتشي نلا ربا بقوي ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan 6 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi, wanda mun tsaya akan aya ta 14, za mu tashi daga kan aya ta 15, haula'i qaumuna. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
الله تعالى يقول هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة وأنهم متنمونه وأن سبكي وسأبا بمبوتابا ألابا لولا يأتون عليهم بسلطان بين ماذا هنا بذاس كاو مسوة هجة بين النيابة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا توباب وني وانديك ما في زالين شي كمر وانديك الكريا جنجنا وألا وإذا اعتزلتموهم تو إذا هركم قول شي مسو وما يعبدون إلا الله da abin da suke bautawa ba Allah ba, fa'u ilal kafi, sai ku tare zuwa kogo, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijinku zai shimfida muku ya yalwata muku daga rahamarsa, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kuma ya tanadan muku abinda zai amfane ku daga cikin al'amarinku. To kamar yadda muka sani, muna faifai na farko na kissar ashabul kafi, yayin da suka gane cewa Allah ta'ala shi kadai ya kamata a bautawa, ko ya wajaba a bautawa ba, abinda suka samu mutanen su suna bauta ba na gumaka, wannan yasa suka koma gefe guda suna tattauna lamarin su, suna kokarin su fita da shawara guda daya me ya kamata su yi, tunda har sun fahimci cewa al'ummar su ba akan gaskiya take ba, al'ummar su tana bautar wani abu ne ba Allah ba, abinda babu wata hujja akan ta. Ajiya mun ji yadda Allah ta'ala ya gaya mana cewa waɗannan samari sun yi tsayi, wato sun yi tsayin daka, iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard, sun tsaya gaba ɗaya kalmar su ta haɗu akan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Ubangijin sammai da ƙasa. To a daidai wannan gaba mun kawo maganar Ibnu Atiyya, ɗaya daga cikin malaman tafsiri, a cikin littafin sa al-muharrar al-wajiz yake cewa bi hadhihi al-alfaz allati hiya qamu faqalu ta'allaqat as-sufiyyati fi al-qiyam wal qawl da wadannan kalmomin guda biyu wadanda sune iz qamu faqalu yayin da suka tsaya suka ce yace da karkashin wadannan kalmomi ne sufaye suka makalkale ko suka rike fil qiyam wal qawl wajen tsayuwa ana zikiri to tsayawa mutum ya ambaci Allah a tsaye ba wani abu bane na laifi don ka ambaci Allah a tsaye allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mutum a tsaye yake ya ambaci Allah a tsaye a tsugune a zaune yake ambaci Allah a kwance yake ambaci Allah duk wannan ya halatta sai dai shi anan ba wannan masala yake ishara zuwa gare ta ba yana ishara ne zuwa ga waɗanda suke tsayawa suna ambatan Allah suna tsalle suna buga kafafunsu a ƙasa suna ɗaga murya suna bugun kirji waɗannan su yake magana a kansu wanda shi yasa al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah a cikin littafinsa al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an yayin da ya hakaito wannan magana ta Ibn Atiyah sai ya yi raddinta yake cewa wa hadha ta'alluqun ghayru sahih wannan abinda suka rike bisa ga abinda suke yi din nan abinda da suka rike rikewa ce ta bata inganta ba sura taya da wata hujja wacce ba hujja bace akan abinda suke yi haula iqamu fa zakaru Allah ala hidayatihi yace wadannan samari Allah yana gaya mana cewa sun tsaya sun ambaci Allah bisa shiryar da su da yayi ya ganar da su tauhidi a yayin da mutanen su suke cikin bata wa shakaru lima aulahum min ni'amihi wa ni'matihi suka gode wa Allah ta'ala bisa ga abinda ya ni'imta su da shi abinda ya ni'imta su da shi na tauhidi na sanin Allah ta'ala abin bauta guda daya thumma hamu ala wujuhihim munqati'ina ila rabbihim khaifina sannan suka sa gaban su suka fita suka rabu da jama'ar su domin tsoron abinda zai iya biyo baya na sun rike tauhidi da kuma kadaita Allah yace wa hadhihi sunnatullahi fi ar-rusuli wal anbiya'i wal fudala'i wal awliya ce wannan kuma ita ce sunnar ubangiji a cikin manzanni da annabawa da sauran manyan mutane da waliyan Allah yayin da suka gane tauhidi suka fahimci gaskiya to suna tsayawa a kanta kuma suna yi wa Allah ta'ala godiya a bisa wannan ni'imar da ya musu sannan suna kaurace wa dukkan wani abin da suka san zai cutar da su game da wannan aqidar ta su ce wannan ita ce aqidar ko dabi'ar Allah sunnar Allah ta'ala dangane da dukkan wasu annabawa da manzanni da suka gabata sai ya ce aina haga min darbil ardi bil aqdami wal raqs bil akmani yace to ya zaka ka hada wannan ma'anar wacce ya ambata ya zaka hada ta da abinda wasu suke yi na bugun kasa da kafafuwansu suna rawa da hannayen rigunansu ce abinda waɗannan da su suke rike wannan a matsayin hujja suke yi ya zaka hada wannan ma'anar da abinda suke yi ce wa khasatan fi hadhihi al-azman inda sama'il aswatil hisan min al-murdi wan niswan ce musamman ma a wannan zamanin wato yana nufin a zamanin sa wanda kaga ya nuna kenan abu ne da aka dade ana yin sa ce musamman ma a wannan zamanin namu yayin da aka ji saututtuka masu dadi wato akwai abinda suke kira as-sama shine a zauna ko a tsaya a samu wasu wanda suke iya suke da murya mai dadi ana kada musu dindufa ko ba a kada musu dindufa suna rera waka da murya mai dadi su kuma waɗannan suna rangaji suna rawa suna buga kafafuwansu a ƙasa da sunan yin haka bautar Allah ne zai kusantar da su zuwa ga Allah to wannan shine abin da aka sani shine ake kira majalisus sama' as-sama' ba sama'ul qur'an ba ba sama'u kalamin rahman ba a sama'u bizmari shaytan da za a saurari kaɗe-kaɗe ana rawa kuma da sunan wai bautar Allah da cewa yin haka yana sa zuciyarsu ta fuskanci Allah ta'ala. Yace to musamman ma irin wannan yayin da za a samu wasu yara waɗanda suke ƙanana ko kuma a samu ƴan mata wanda za su rera waka da murya mai daɗi, ana buga ƙafa a ƙasa, ana buga ƙafafu a ƙasa, ana kuma rawa. Yace to ta yaya za ka haɗa wannan abun da wancan abin da waɗannan samari suka yi? Ai ba zai haɗu ba. Yace hai hata ma bainahuma wallahi ma bainal ardi was-sama, tsakanin waccan ma'anar ko waccan abu da samari suka yi da wanda abin nan da waɗannan suke yi, tazarar da ke tsakanin waɗannan tazarar sama da ƙasa, wanda ka ba za su taɓa haɗuwa ba. Sannan yace summa hadha haramun inda jama'atul ulama, sannan wannan abin da suke yi haramun ne a gurin malamai da yawa. Saboda haka ashe kaga tun a wancan zamanin ana irin wannan, kuma malamai sun yi bayanin haramcinsa cewa ba daidai ba ne. Abinda aka sani wajen ambaton Allah shine a nutsu, shi ambaton Allah nutsuwa yake gadarwa mai shi, ba a gan shi yana yin wasu abubuwa ba waɗanda za su nuna rashin nutsuwa. Allah ta'ala yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innul qulub ala bidhikrillah tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa. Shi kaga nutsuwa ake samu yayin da ake ambaton Allah, ba wai rashin nutsuwa ba. To shine waɗannan samari suka ce ha'ula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha, suka ci gaba da bayani a junansu, suka ce waɗannan mutanen mu ne ga sunan sun riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, me zai hana ba za su kawo wasu hujjoji bayyanannu gamsassu bisa ga abinda suke yi na bautar wani Allah ba? Wato kamar suna cewa idan har da abinda suke yi gaskiya ne, ai ya kamata a ce akwai hujja, akwai wani wahayi ko wani sako da aka samu daga Allah wanda ya ce a bauta ma wani ba Allah ba. A nan su ma sun san cewa ba za a taɓa samun wata hujja wacce take halatta bauta ma wani ba Allah ba. To amma dan su nuna dai cewa dukkan wani abin da za ka rike a matsayin aqida ko ka rike a matsayin ibada, kana kusantar Allah da shi, kana neman lada, to ya kamata ya zama kana da hujja lokacin da kake yin sa. Ba wai ka rika yi ba yayin da za a nemi hujja daga wajenka kuma baka da abin da za ka iya faɗa, kawai dai za ka rika cewa inna wajadna aba'ana ala ummati, haka muka tashi muka ga ana yi, ko kuma an dade haka ake yi. Ya yanzu kawai rana tsaka wani zai zo ya ce mu bashi hujja, bayan kuma gashi an dade, dadewa ita kadai ba za ta sa abu ya zama gaskiya ba. Kamar yadda Annabi Ibrahim alayhis salam yake cewa mutanen sa afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamu fa innahu ma'dudun li illa rabbil alamin, ce ba ku ga abinda da ku kasance kuna bauta ba ku da iyayenku dadaddu da suka dade ana yin wannan abu? To ni duk waɗannan abubuwa da kuke bautawa aduwwun li, makiya suke gare ni, illa rabbal alamin sai ubangijin halittu duka shine wanda na rike a matsayin masoyi. To wannan yana nuna maka dukkan wani wanda yake da dauke da wata aqida, to ya kamata ya fara tunanin dalilan da suke karfafar wannan aqida din kafin ya ci gaba da kudirce abin da yake kudircewa. Shi yasa ake son ka fara samun dalili kafin ka rike abu a matsayin aqida, ka samu dalilin da yasa za ka dauki wannan a matsayin aqida ko za ka dauki wannan a matsayin ibada. Ba sai ka rike shi a matsayin aqida ba, ko ka rike shi a matsayin abin bautar Allah, kana bautar Allah da shi, sannan kuma in an ce kawo dalili, sannan ka bazama kana binciken dalili alqur'ani ko hadisi, to anan ne kuma sai ka ga cewa ana kokarin a karkato da ayoyin Allah ko a karkato da hadisai a bankaro su sai sun dace da wannan aqida ko sun dace da wannan ibada. Amma da tun farko sai da ka nemi dalilin, sannan za ka dauki abin a matsayin ibada ko aqida, to da haka ba za ta faru ba. Shi yasa za ka ga da dama abubuwa na bid'a, sai ka ga cewa abubuwan da ake hujja, ake musu hujja da su, sai ga cewa ba hujja bane, saboda daman can ba hujjar aka fara abin, sai da aka yi ta matsalan ba cewa sai an kawo abin nan hujja. To a lokacin kuma masu kokarin kare abin za a bazama, kwana ana bincike ana tunani har a gano wani abin da ake zaton cewa hujja ne, sai a rike a fito a ce to an samu hujja wanda ya kamata tun farko da mai zama akwai ta. To shi ne suka ce laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, anan suna kwadaitarwa akan su kawo hujja duk da sun san babu wata hujja da za su iya kawowa akan wannan. Faman azlabu mimman iftara ala Allahi kadhiba, suka ji gaba da cewa wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah. Babu shakka wannan shi ne yafi kowa zalunci, wanda duk zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya ce Allah ta'ala ya yarda mu bauta ma wani ba shi ba, ko ya yarda mu yi abu kaza a matsayin addini alhalin babu wata hujja ta wahayi da take tabbatar da wannan. Babu shakka babu wanda ya kai wannan zalunci. Shirka ita ce mafi girman zalunci, inna shirka la zulmun azim, kafirci shi ne zalunci na hakika, wal kafiruna humuz zalimun. Shi yasa Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wane ne mafi zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya sannan ya jingina wa Allah ta'ala. Sannan Allah ta'ala ya ce wa idza i'tazaltumuhum, suka ci gaba da cewa wa idza i'tazaltumuhum, to tunda har kun kaurecewa mutanenku, tunda yanzu har mun fito, kaga wanda ya nuna kenan duk wannan maganganu suna yi shi ne bayan sun baro mutanensu, ba a gaban wani sarki ko a gaban jama'a suke yi ba, kamar yadda muka yi bayani a jiya. Wannan ita ce fuska mafi inganci cikin fuskoki uku da aka fassara tsayuwar da suka yi. Ba tsayuwa ba ce a gaban sarki ko gaban jama'a, a'a, tsayuwa ce yasu suna tattauna batun, kamar yadda ruwayar Abdullahi dan Abbas ta nuna, kuma yadda siyakin ma yake nunawa, cewa idza i'tazaltumuhum, tunda yanzu har kun kaurace musu, wa ma ya'buduna illa Allah, da abinda suke bautawa ba Allah ba, kun kaurace musu, kun kaurecewa abinda suke bautawa ba Allah ba. Illa anan zai iya zama istisna'u ne munqati, zai iya zama istisna'u muttasil. Istisna'u munqati shi ne abinda yadda muka fassara ayar, da abinda kuke bautawa ba Allah ba, wato abubuwan mun kaurace muku duk abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba, sai zama illa bi ma'ana ghayra Allah, abinda kuke bautawa ba Allah ba. Ko kuma ya zama istisna' ne muttasil, wato mun kaurace muku, mun kaurace wa abinda kuke bautawa banda Allah. Idan har muka kaddara cewa waɗannan mutane suna bautar Allah, suna bautar wani tare da shi, kamar yadda larabawan Quraysh, larabawan Makka ko Quraishawa, ka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su, sun yarda akwai Allah, sun yarda cewa shi ne mahaliccin sama da ƙasa, duk sun bashi waɗannan sifofi nashi da wannan haƙƙin nashi, amma dai sun ɗauki wasu abubuwan bauta, suna bauta musu ba Allah ba, da zummar cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ko kuma ha'ula shufa'auna inda Allah, suna bauta musu da zummar cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah, ko kuma a ranar gobe kiyama za su cece su. To kaga sun yi imani da Allah ta wani bangare, kuma suna shirka da shi ta wani bangare. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, lace da yawan su ba za su imani da Allah ba, ce kuma suna hada shi da wani. To ko ya zama su ma waɗannan mutanen haka suke, saboda haka sai ya zama istisna'i ne muttasil, wato mun kaurace muku, mun kaurace wa abinda duk kuke bautawa banda Allah, tunda kuna bautar Allah ta wani bangare, amma kuma bautar kuna hada ta da wani Allah, to mu abinda kuke bauta ba Allah ba shi muka kauracewa. Ko kuma ya zama istisna'u ne munqati, to abinda ya zama illa bi ma'ana ghayra Allah, wato mun kaurace muku da abinda kuke bautawa Allah ga kuke bautawa ba Allah ba. To suka ce to tunda har kun kaurace musu da abinda suke bautawa ba Allah ba, fa'u ila al-kahfi, ku tare zuwa kogon nan. Wanda ya nuna alif da lam da take cikin al-kahfi ta nuna kenan kogo ne sananne, sun san da kogon, kuma kogon ba nesa yake da su ba, a kusa yake da su, sun san da zamansa. Sai suka ce to in haka ne mu je mu koye mu tare a cikin wannan kogo, fa'u ila al-kahfi, mu tare a cikin wannan kogo, wato kamar su yi kokari su fake a cikin wannan kogo har zuwa wani dan lokaci da kafa za ta dauke, sai su kama hanya su gudu, tunda yanzu sun fito ba a san sanda suka fito ba. kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi shi da babban sahabin sa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zasu hijira kaga sai suka fara fakewa a cikin garu Thawr a garu Thawr a wani kogo bayan wato Makka wato da ka fita daga Makka kadan ba kai nisa ba to ne suka fara fakewa mushrikai suka taho suna neman su ido rufi amma basu sami ganin su ba Allah ta'ala ya makantar da ganin su basu iya gane su ba har suka zo har bakin wannan kogo sai na Abubakar yana hango kafafuwan su ta kofar kogo kana cewa Rasulullahi da ɗayan su zai leka kashin kafafuwan sa da ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nutsan masa da hankali yake ta Abubakar ma zannuka bisnaynillahu thalithuhuma ya Abubakar me yayi tsammaninka ga mutum biyu Allah ne na ukun su shine Allah ta'ala ya saukar da fadar sa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha waj'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu Allah hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim ubangije saukar da wannan ayar wanda take babu labarin yadda ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar wasu malamai suka ce wannan da sai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi da mutanen kogo ba ya fi da mutanen kogo kamar yadda ibnu kathir yake cewa fa qissatu hadha al-ghar ashraf wa ajall wa a'zam wa a'jab min qissati ashab al-kahf suka zo har ga shi ga kogon amma Allah ta'ala ya makantar da su suka kasa gane waɗannan abin nan suka kasa gane Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar suka ce to mu tafi mu shiga wannan kogo kuma da alama kogo ne wanda ba a matsawa kusa da shi ko dai kogo ne wanda yake cike da abubuwan ban tsoro haka ko ana da wani kuduri dangane da gurin cewa kun an shiga gurin ana halaka ko wani abu ke yasa suka ce to mu shiga ko ana ganin cewa gurin akwai ko makizai ko wasu abubuwa da za su cutar da dan adam don haka dan adam baya matsawa kusa da gurin sai su ce to mu je mu shiga yasa suka ce yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijin ku zai yalwata muku rahamarsa a ciki mu je mu shiga duk da yadda ake ko ake zaton kogon ko wani abu a kogo ne wanda ba a tsammanin dan adam zai je shiga ciki to mu je mu shiga kuma ka duba ka ga yadda suka faɗi maganar tare da abinda Bature yake cewa confidence wato sun faɗa wato da yadda da yaƙini cewa haka abin yake ku je ku shiga mu je mu tare yanshur lakum rabbukum bir rahmati ubangijin ku zai yalwata muku wato ba su da wani shakka game da cewa in suka tafi kogon ubangiji zai sauka musu da rahama zai kwararo musu da rahama sa ta ko ina da haka ake so mumini har ko da yaushe ya kasance tsakaninsa da ubangijinsa kada ya riƙa roƙon Allah yana addu'a amma a ransa yana jin kai an yi addu'an nan ma Allah zai karɓa addu'a ta ko ba zai karɓa ba ko ya riƙa yana taraddudi yana shakka yana tantama wannan ba ɗabi'a bace da ya kamata mumini ya zayyana da ita lokacin da yake addu'a Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ud'ullah wa antum muqinun bil ijaba ku roƙi Allah kuna da yaqini kuna da tabbas za a ansa muku haka ya kamata da ƙarfin gwiwa ya kamata ka roƙi Allah kamar da cewa laki bi yu'azzib al mas'ala ka roƙe shi da ƙarfin gwiwa cewa Allah kai min kaza kai min kaza kuma ka riƙa ji a ranka cewa zai maka yana daga cikin abin da yake hana a karɓi addu'a ka riƙa addu'a kana ganin an makara ko an yi jinkiri ko an ɗau lokaci kana cewa ya ubangiji na roƙe ka baka ansa min ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yastajibu bil du'a ahadikum ma lam yasta'jil Allah na ansa addu'ar ɗayan ku matuƙar bai yi garaji ba yaqulu ya rabbi da'awtuka falam tastajib li garajin shine ya rika cewa ya ubangiji na roƙe ka amma har yanzu baka ansa min ba to akwai waɗanda daga maganganun su zaka gane cewa hakan suke ji a ransu ce malam a taya mu da addu'a wallahi gashi dai muna ta yi amma dai har yanzu abin da shiru kaga wannan bai dace ba abin nan da muka maka magana kwanakin baya muna so a yi mana addu'a akan sa muna nan dai muna yi amma dai mallan har yanzu a shiru to kaga ya kagu shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yasta'jil matukar bai garaji ba kawai kai tai idan annabin Allah ta'ala ya shekara 17 yana addu'a Allah bai ansa masa ba sai bayan shekara 17 kai ka ji cewa abinci 17 kake so Allah ya ansa addu'arka ai kai garaji to ka sani ita addu'ar kanta ibada ce ba wai a banza kake yi ba fa wannan addu'ar da kake bautar Allah kake don haka Allah ta'ala kuma ba lada yake baka saboda komai tsawon lokacin da aka dauka ba zubewa addu'ar ka take a banza ba akwai wani asusun naka kuma da ake cika maka shi idan nan wani asusu ko aljihun kake so cika da wata buƙatar duniya to ko da ba a cika maka shi na duniyar ba to ka sani aljihun ka na lahira kuma ana cika maka shi da wannan addu'a to amma in ka nuna cewa kai fa addu'ar nan ka kago to sai zama ka tashi a babu a nan babu a can suka ce fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ku tare zuwa kogon nan yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijin ku zai yalwata muku daga rahmarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai tanadan muku abinda zai amfane ku a al'amarin ku wato wannan yana nuna cewa dukkan mutum mumini da zai gudu da addininsa ya bar ko mutanensa ko kabilarsa ko gidansa ko dukiyarsa ya bar jin dadinsa saboda Allah to ubangiji ba zai kyale shi haka nan ba zai yalwata masa a rayuwarsa zai yalwata masa rahamarsa yuhayyi lakum min amrikum wannan yana daga cikin asbabul lutfillahi bi abdihi in Allah ta'ala yana sanya wa lutafa bawansa sai ya bashi karfin gwiwa da zai iya sakin wani al'amari na duniya saboda shi to shi kuma Allah ta'ala sai ya masa lutufinsa ta inda baya zato shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam zamu ga lokacin da mutanansa yayi musu wa'azin ya nuna musu cikin hikimomi daban-daban su gane cewa ba a bautar wani ba Allah ba a bautar rana ba a bautar wata ba a bautar taurari ya nuna wa mahaifinsa ba a bautar gumaka amma suka ki yadda yayi wa mahaifinsa wa'azi mahaifinsa ya ki yadda karshe me yace wa atazilukum wa tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a rabbi shaqiya yace to zan kaurace muku zan tafi in kyale ku da abinda kuke bauta ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kuma inje in ta bautar ubangiji na ina roƙon sa asa an la akuna bi du'a rabbi shaqiya tsammani na bazan taba zama wato a tsiyace ba indai har ina roƙon Allah ta'ala indai har zan riƙe Allah ta'ala in bauta masa to ba zan samu wannan tsiyacewa ba to me ya faru wace natija Allah ta'ala ya bashi balamma tazalahum wa ma ya'budu wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya ubangiji ta'ala ya ce yayin da ya kaurace musu da abinda suke bautawa ma ya'buduna min dunillah da abinda suke bautawa ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya sai muka yi masa kyautar ishaq muka yi masa kyautar ya'qub kuma dukkanin su muka ba su annabci wa habna lahu min rahmatina sannan muka yi musu kyautar ta rahaman mu ta annabci ta wahayi wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya kuma muka sanya musu yabo cikin al'umma wanda yake mai zarcewa duk sanda aka ambace su za a yi musu addu'a mai kyau za a ce Allah ya yarda da su Allah ya yi musu tsira ya yi musu aminci to kaga da ya bar mutanansa sai Allah ta'ala ya samar masa da abin da zai ɗebe masa kewa sai ya zama da mata tsotsansa annabawa suka yi ta fita annabawan banu Isra'ila duk suka yi ta fita ta tsotsan wato jikansa annabi Yaqub saboda haka wannan shi yake nuna maka duk sanda ka riƙe Allah ta'ala to kada ka ji cewa kai wato za ka yi asara a rayuwarka ba za ka yi ba matukar za ka riƙe Allah ta'ala ko ina ne za ka shiga ko da gobe ne za ka shiga a zahiri za a ga cewa ba mai daɗi ba ne ka duba kogo suka shiga amma tunda Allah suka riƙe sai suka ce yanshur lakum rabbukum min rahmatihi a kogon wannan a nan za su samu rahmar Ubangiji a nan kuma haka Allah ta'ala ya a nan suka samu rahmar Ubangiji Allah ta'ala ya tsare su ya sa musu bacci, ya sanya suka zama aya, suka zama manyan waliyan Allah, wanda abin ya zama karama gare su, ya zama har gobe karanta labarin su ake ana mamaki, ana daukan wa'azin suka ga karkashin labarin su. To kaga wannan rahmar Ubangiji ce ta baibaye su ta ko'ina. To sannan Allah ta'ala ya ce,
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
الله تعالى يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس كما ذاك جرانا إذا طلعت إذا تهودوا تزاور عن كهفهم ذات اليمين ذات كركتشوا كوبن الناس تبنجر داما وإذا ضربت إذا تفادي تذيفادوا تطردهم ذات الشمال ذات كركتشموا تبنجر هبو وهم في فجوة منه سوكما الهال سنا كونشي a cikin farfajiyar goban. Zalika min ayatillahi, wannan yana daga cikin ayoyin Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi, wanda duk Allah ya shiryar to wannan shine shiryayye. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, wanda kuma ya batar to ba za ka samar masa wani majibincin al'amari wanda zai shiryar da shi ba. To wannan shine faifai na biyu na kissar mutanen kogo. Wannan faifai yana nuna maka waɗannan ku, waɗannan yara, waɗannan matasa, waɗannan samari sun wato yanke wannan shawara ta ce wato za su shige su shiga wannan kogo. Tunda wancan faifai na farko ya rufe mana shi a inda suke cewa suke wa junan su, suke ba wa junan su shawara, wa idza tazaltumuhum ma ya'buduna min dunillahi fa'u ila al-kahfi, ku je ku shiga kogo. To wannan faifai na biyu yana nuna mana sun yarda da wannan shawara, dukkan su bakin su ya haɗu akan cewa aje a shiga kogon, kuma har ma sai sun shi, har ma sun je sun shiga, har ma sun je sun shiga, har Allah ta'ala ya sa musu bacci. To duk waɗannan bayanan an nade maka shi, wanda kai zaka iya ƙara shewa da kanka, don ba sai an gaya maka cewa to sun tafi ba, to sun shiga, to sun kwanta, su sun yi bacci. Tunda ka san maganar baccin su, fadarabna ala azanin fil kafi sinina adada, a can farko da Allah ta'ala ya bada kissar a dunkule ya ce ya sanya bacci mai nauyi a kansu, wanda suka yi bacci na shekaru masu yawa. Don haka sai aka nade wannan bayanin a nan, sai ba a sake maimaita maka shi ba, kawai sai aka fito maka da hotonsu ga su a cikin kogo har ma sun yi bacci, ana nuna maka kuma wata kulawa da Ubangiji ta'ala yake musu a cikin kogon. Wannan shi yasa muka ce shi ne fefe na biyu, sun yi bacci kuma ga kulawar Ubangiji ta'ala da ya riƙe musu a cikin kogon. To watara shamsa idza tala'at, zaka ga rana yayin da ta hudo. Tazawaru, wannan kalma tazawaru tana da kira'o'i tazawaru, 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 dukkan su kira'o'i ne waɗanda suke karɓaku ana karanta kalmar da su, kuma duk suna nuna karkacewa. Tazawaru an kafihim, ranar tana karkacewa daga kogonsu, wato Ubangiji ta'ala sai ya sanya kulawa ta tare da su, da zamana dukkan wani abin da zai cutar da su babu shi, Allah ta'ala ya kawo musu da shi. Hatta rana, hatta ranar da take hudowa kullum ta faɗi, Ubangiji ta'ala sai ya sanya idan ta hudo ba za ta shiga cikin kogon ba, lokacin da ta hudo ko lokacin da ta faɗi. Shi yasa malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa kogon wannan kofar tashi ba a gabas take ko a yamma ba, don da a gabas take idan rana ta hudo to za ta dake su, haka nan in a yamma yake shi ma in rana ta faɗuwa za ta dake shi. Wannan ya nuna kenan a kofar tana bangaren arewa maso gabas, a can kofar kogon take. Saboda haka yayin da rana za ta hudo to za ta haska wato wani bangare na dam abinan daga bangaren yamma, bangaren yamma na kogo, in ta tashi faduwa kuma sai ta haska, haskenta ya shiga bangaren babin nan, bangaren gabas na kogon, su kuma suna tsakiyar kogon, saboda kaga rana ba za ta same su ba. Ubangiji Ta'ala ya kaddara tun a farko ya nusar da su zuwa ga wannan kogon, wanda ya sanya shi bisa ga wannan tsari, ta yadda ranan nan ba za ta cutar da su ba. Tazawaru an kafirin za ta yamini wa idza gharabat taqriduhum za ta shimali. To shi yasa malaman tafsiri suke cewa wannan yana nuna maka cewa annaba babal kafi kana min nahwi shimal, wato kofar kogon tana arewa ne, li'annahu ta'ala akhbara anna shamsa idha dakhalathu inda tulu'iha tazawaru anhu dhat al-yamin, yana idan rana ta shiga lokacin da ta hudo tana rauguwa ta bangaren dama, ya taqallasul fai'u yamnatan, hasken zai rika abin nan, haskenta ko inwata za ta rika rauguwa ta bangaren dama, kama qala ibn Abbas wa Sa'id ibn Jubair wa Qatada, kamar yanda Abdullah dan Abbas da Sa'id ibn Jubair da Qatada suka ce tazawaru ay tabilu, wato tana karkacewa, yace wa zalika annaha kullama irtafa'at fil ufuqi taqallasa shu'a'uha bi irtifa'iha hatta la yabqa minhu shay'un inda zawali fi mithli zalika al makan, saboda haka yayin tana ƙara yin sama hasken na ƙara raguwa, haskenta da ya shiga cikin kogon yana raguwa har ya zama gaba ɗaya, lokacin da ta yi zawali ma babu komai a cikin kogon sai inuwa. Shi ne wa idza gharabat taqriduhum zata shimali ay tadkhulu ila gharihim min shimali babihi, idan ta tafi faduwa sai ta shiga cikin kogon, hasken sai ya shiga kogon ta arewacin kofar kogon, wa huwa min nahiyati shariki, shi ne bangaren gabas, fadalla ala sihhati ma qulna, ibnu kathir yake cewa wannan ya nuna abinda muka faɗa na cewa kofar kogon tana kallon arewa ne ba tana kallon abin nan bane, yace wa hadha bayyinu liman ta'ammala, duk wanda ya lura da abin yadda yake zai gane haka, wa kana lahu ilmun bi ma'rifati al-hay'a wa sayri ash-shamsi wal-qamar wal-kawakib, musamman ma yin zai yana da ilmun hay'a, shine ilmun falaki, ya san yadda rana da wata da taurari suke tafiya a falakin su, to zai fahimci haka. Ya ci gaba da cewa wa bayanuhu annahu law kana babul ghari min nahiyati shirqi lama dakhala ilayhi minha shay'un inda al-ghurubi, ce da a ce kofar kogon ta bangaren gabas take, to da lokacin da rana za ta fadi babu wani abin da zai shiga cikin kogon da rana, walau kana min nahiyati al-qiblati lama dakhalahu minha shay'un inda al-tulu, da kuma nahiyar al-qibla take, to nan ma inda yakin ya hudo kuma babu abin da zai shiga ciki, wala inda al-ghurubi ko kuma lokacin faduwa, wala tazawara al-fai'u yaminan wala shimala, kuma ba za a rika ganin inuwa ta koma dama ta koma hagu ba, da za a samu wannan ba. To dai wannan yana nuna maka cewa Ubangiji Ta'ala ya shirya yadda za su zauna a cikin wannan kogo ba tare da sun cutu da zafin rana ba, da a ce ranar tana samun su ko da yaushe tana taba su, to da ta kona jikinsu gaba daya. A shekara 309 rana na hudowa akan mutum tafa'i, babu shakka wannan mutum jikinsa zai lalace ya lagargace, to sai Allah Ta'ala ya shirya abin yadda zai tsare su ta wannan hanya. Kuma malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa rana tana tafiya, ba a tsaye take guri guda ba, duniyar ke juyawa ita kadai, kamar yadda wasu daga cikin masana sararin samaniya na zamani suke faɗa cewa ita rana tsaye take guri guda, falakin duniya shi ke juyawa. To wannan ba haka bane, Allah Ta'ala anan ya nuna mana tana karkata dama tana karkata hagu, shamsu idza tala'at tazawaru, aka jingina abin zuwa ga ita ranar, cewa ita take yin haka, ba a jingina shi zuwa ga abin nan ba. Kuma wannan shine abinda nassu al-Qur'ani ya nuna, wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al-alim, Allah Ta'ala ce rana tana gudu zuwa ga matabbatarta. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa atadri aina tadhhabu, yana tambayar Abu Dharr, yace ka san ina rana take tafiya, in ta ruga cikin falakin ta ina take tafiya, qala Allahu wa rasuluhu a'lam, Abu Dharr yace Allah da manzansa su suka sani. Sai annabi yace fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh, tana tafiya sai sujjada karkashin al-arshi, fatasta'zina, ta nemi izinin Ubangiji cewa ta koma ta kuma hudowa kamar yadda ta yi jiya, فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ويؤذن لها سئمة إذني تقوم تقوم فدوة النبي صلى الله عليه وسلم يشتو لوك تياي كسا ذات زوتي سجد تنم إذن فلا يقبل منها بذا أكرفا دقو جنتبا وتستأذن فلا يؤذن لها تنم إذن كوما وبذا أكرفا با ويقال لها ارجئ من حيث جئت اكيد كوما تئند تكفتو صورا كتا إند تفاد تنن تقوم كوما عشيني هدو ورانا دقا يما چنتا النبي يقول فذلك قوله تعالى وأن الشيني فقر الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها تولى لسكي قرية هديثان النبي صلى الله عليه وسلم وما غير بعد دليلي سبول وينهن كننسو بيكر ما سكت شيئا ذا أتي رانا تاي سجدة ذا أتي رانا تاي سجدة سوف أتي رانا تاي سجدة سوف سيدد وأن حديثا بقى النبي بيفناما سارد الشيء وقاشنا القرآن ينا جنجنا سجدة ذوها قوان أبو بواد سكي قرية وشنت بقرية تاوى الله تعالى نجاو والشجر والنجم والشجر يسجد والنجم والشجر يسجد النجم كوري كتي تورارو كو كتي شوكا وتكي بن كسا دكما شوكا دتكي سيك إتاكيني سيك الله تعالى يسجدان ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم كذوبا وبنجي تعالى يجينا السجدة ذو أقدر فهم ودنا أبو جواتي بك جاني كيوا ودنا سكي سمد ودنا سكي قسع دلانا دوتا دتوراري دور وطو دئتا توا الله كي بك جسونا سجدة با تو متقن رينيك اللئتا توا يوسو خويك اللئتا تنقو بجران زيكا سجدة ديكي إرن تامو ba sai gani ba amma Allah ya faɗa za mu gaskata ko za mu ƙaryata dole mu gaskata to yadda muka gaskata Ubangiji ta'ala ya faɗa alƙur'ani dan min annabi ya faɗa za mu ce ba annabi bai faɗa ba saboda haka Allah ta'ala ya faɗa mana cewa kamar da muka yi a tafsirin bara wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi tare da gode Ubangiji ku ne ba ku gane ba wannan ba zai saka ƙaryata ba sai al-Bukhari Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mun kasance muna cin abinci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci yana tasbihi yana subhanallah nasma'u kuma muna ji saboda ka abincin da kake ci lomar da kake dauka kana kaiwa baki kafin ka kaita baki sai ka ce subhanallahi ji ne baka yi yadda imani yayin rauni yanzu ka dauko lomar ka kana hu bakin ka tace subhanallahi ai sai da hali yayi watakila daga ran nan mutum ya zautu kenan ya aukace to saboda irin yadda imanin mu yake gashi labari ba ake gaya mana annabi ya ce amma muna karyata bare kuma a ce mu ji ai shikenan za mu ce iskokai ne to Abdullahi dan Mas'ud ya ce mun kasance muna cin abinci wa nasma'u tasbihahu muna cin abinci kuma muna jira tasbihi suna cin dabino kuma dabinon na tasbihi kuma su ba ta ci ba Allah ya ce wa hum fi fajwatin minhu suna cikin farfajiyar wato can tsakiyar kogo saboda haka ranar ba za ta cutar da su ba saboda haka akwai ranar ta shiga haskenta ya shiga amma ba tare da ya taba jikin su yadda zai cutar da su ba saboda haka abinda ake bukata dan adam ya amfana da shi na hasken rana yana samun kogon amma kuma ba ta yadda za su cutu ba Allah ce zalika min ayati llahi yadda Allah ta'ala ya tsare su waɗannan shekaru a cikin kogo a cikin irin wannan sifa Ubangiji ta'ala ya basu a haka da ransu jikinansu babu abinda ya same su ga rana suna amfana da ita ba tare da ta kona su ba ga iska tana shigo musu suna shaka Allah ta'ala ya basu haka shekaru 309 to wannan yana daga cikin ayoyin Allah man yahdillahu fa huwa almuhtadi wanda duk Allah ya shiryar to wannan shiryayye wannan kamar lallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yake yi da kada ya ci gaba da damuwa da bakin ciki har bakin ciki ya kusa kashe shi saboda ganin mutanansa sun ki imani sun ki karbar gaskiya ya sani cewa shiriya a hannun Allah take shi ne yake datar da wanda ya kama hanyar shiriya da iradarsa da yaddarsa da amincewarsa, to Ubangiji Ta'ala sai ya datar da shi. Sannan bacewa a hanyar hannun Ubangiji take, duk wanda ya zaɓi hanyar bacewa da iradarsa da nufinsa da mashi'arsa, to Ubangiji Ta'ala sai ya datar da shi da wannan, sai ya rabbatacce, kuma babu wanda sai ya dawo da shi kan hanya in ba Ubangiji Ta'ala ya so shi da dawowa kan hanya ba. Saboda haka ashe ba abin ba a hannunsa yake ba, don haka kai ya damu kansa har ya nemi abin nan, ya nemi ya cutar da kansa a bisa ga bakin ciki na abin da mutanensa suke. Kaga wanda yana komawa zuwa ga auccin aya ta farko, fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadithi asafa, haka ana gaya masa ana kara lallashin sa. Kaga waɗannan mutane a cikin ku abin nan, a cikin abin nan al'umma suka taso kafirai, babu wani annabi ba a tsakiyarsu. To amma da Allah Ta'ala ya so shirye da su, sai shirye da su, suka gane suka shirya, to haka shiryar Allah take. Su ma waɗannan waɗanda Allah Ta'ala ya nufin zai shiryar da su, in lokacin shiryar ta yi sai su gane, sai su shirya. Don haka kada wannan ya dame ka. Kuma a nan za mu ga cewa sun gudu sun shiga kogo, wannan yana nuna mana ba annabawa ba ne. In annabawa ne ba su gudu ba, in annabawa ne haka za su ci gaba da zama a cikin jama'arsu suna wa'azi har lokacin da Allah Ta'ala zai so halakar da wani al'umma, in ya so halakar da ita ko su yi imani. Amma da sun gudu za su yi laifi, kamar da annabi Yunus alayhi salam da ya fita, ai kaga Ubangiji Ta'ala ya kama shi da wannan cewa zan me zai bar su. Sau haka fitarsu su je su samu kogo su shiga su ɓoye da addininsu, kuma ya zan karama gare su, wannan yana nuna cewa ba annabawa ba ne. Kuma yana nuna cewa duk wani wanda inda yake ba zai iya bautar Allah ba, kuma zamansa a ciki zai jawo ya koma shi ma ga bautar wani Allah, to wajibin da yake kansa shi ne ya gudu. Ba zai ce sai ya tsaya ba, ko za a mutu ko za a yi rai, a'a ya ja jikinsa. Allah ce wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqut,
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
الله تعالى يقول وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ذاك أما ننسوا أفركي سكي الهالم كما بتشي سكي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كما منا جد ياسو ta ɓangaren dama da kuma ɓangaren hagu. Wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasidi, karansu ya shimfiɗa kafafuwansa bil wasidi a gaban kofar kogon. Law ittala'ta 'alayhim, da a ce za ka leƙa su, lawallaita minhum firara, da ka juya a guje ka bar su, wala mulita minhum ru'ba, kuma da an cika ka da tsoro da gare su. Wannan duk daga cikin kular da Ubangiji, ko tsarewar da Ubangiji Ta'ala ya musu, ta yadda a yadda suke a kwanciyarsu ba za su cutu ba, a kwanciyar da suka yi a yadda suke kwanciya ba za su cutu ba. Allah Ta'ala ya tsare rana ba za ta shiga ta cutar da su ba, ga kuma iska tana shigo musu suna samu, ga kuma hasken rana suna amfana da shi. To sannan kuma Ubangiji Ta'ala ya sanya su suna yin wani irin baccin zomo, ga shi da ido buɗe amma ko bacci yake yi. Ta sabuhun aikazan, in kalle tsada za ka gansu za ka tsammani cewa idan su a wata buɗe a farge suke. Wahum rukud, alhalin ko bacci suke yi. Za ka wasu malamai suka ce idanuwansu a buɗe amma kuma suna bacci, irin yadda zomo yake yi. Har wasu ma suke cewa Ubangiji Ta'ala ya, wasu daga cikin malamai suke cewa ya bar idanunsu a buɗe, domin fa idza baqiyat zahiratan lil hawa'i kana afqalaha, in yanzu suna bude iska na shiga to zai fi idan ya zauna lafiya, amma inda za su rufe idan yanzu kasa iska ba ta shiga to idan zai iya samu matsala. To sai idan aka bar shi yadda iska za ta rika bugunsa tana shiga ciki, shine Allah ya ce wa tahsabuhum aiqazan wa hum rukud. Wasu daga cikin malamai suka ce tana yiwuwa kuma saboda tsananin tsarewar da Ubangiji Ta'ala ya yi musu, shine ma idan mutum ya leka sai ya ga kaman ma a farke suke, ba wai ma idanunsu zai gani cewa a bude suke ba, a'a, saboda Allah Ta'ala ya tsare su, sai ya sa wa mai ganin su, mai leken su, da zarar ya leka zai ga cewa wato bacci suke, dan mai bacci a ɗabi'a mai bacci da kakan shi zaka gane bacci yake, in kowa bacci yake ba zaka gane. To amma wannan sai aka yi su a cikin yanayin da zaka zaci cewa ba bacci suke yi ba ma. Wani daga cikin malamai yake cewa watakila ma daga tsoron da ake sa wa mutum yayin da zai leka ya gansu su samari majiya ƙarfi su bakwai a cikin kogo, ai zai zaci cewa ba ɗan fashi ne, ka ga dole ya fita a guje, ya ga a gurin da ba a shiga ya gansu su bakwai kuma ga su ba alamar cewa bacci ma suke yi. To duk wannan abin ne na Allah Ta'ala ya tsare su daga cikin wannan abin, daga wanda zai iya zuwa ya cutar da su. Ya ce wani kallibu hun za ta lemini wa za ta shimari, muna jujjuya su dama da hagu. Ubangiji Ta'ala sai ya jingina jujjuyawar zuwa gare shi, wani lokaci a juya su dama, wani lokaci a juya su hagu, a juya su dama, a juya su hagu, kaga ba a ce suna kwanciya rigingina ba ko rubu ciki, don wannan shi ne mafi kamalar kwanciya, ya kwanta ta ɓangaren dama ko ta ɓangaren hagu, ba ya yi liran ba, ba kuma ya rubu ciki ba. To sai ba a faɗi wannan, ba a ce sai a kifar da su ba, sai a ɗaga su koma, sai aka ce dama da hagu, wannan shi ne ya fi kamala ga bacci, ka kwanta a hannunka na dama, in ka so juyi ka juya hagu. To sai muka riƙa jujjuya su, kuma Allah Ta'ala sai ya ce sai ya riƙa juya su, don ya nuna maka cewa mai bacci ba a jingina masa aiki, duk da cewa su ne za su juya, lokacin juya ya yi su juya, kamar yadda mai bacci in ya gaji yake juya. To amma a lokacin da yake bacci bai san yana yi ba, bai san da ya juyin ba, don haka ma zai iya juye ya buge wani, ya make wani, ya fada cikin wani abu, ba wani kwanta benci ya je juye kaga faduwa zai yi, wani ba iya bacci akan abin nan, akan benci, saboda bai san da zai juya ba, ya tashi juyin kuma ba zai na mai hankali ba, sai ya juyo da zai likito. To sai Ubangiji Ta'ala ya ce ya jingina masa, ya abu ne ce wani kallibu, muna jujjuya su, don ya nuna maka cewa mai bacci ba a jingina masa aiki. To idan mutum ya yi yana bacci sai ya yi wani abu a cikin bacci, wani ya aje furarsa sai ya je juyi sai ya make furar, zai biya? To assignment ne, a bar muku shi assignment, ba a jingina masa aiki, ko ba a jingina masa aiki to zai biya ko ba zai biya ba? Ba zai biya ba. Idan furar ta riga shi kwanciya a gurin, ta riga shi zama a gurin, wato mutum da ya aje furarsa sai ka zo ka kwanta kusa da ita, to kaga anan ai akwai ganganci, za ka biya. Idan kuma kana bacci kawai ya zo ya aje furarsa daidai kafar ka ya tafi, anan mai ruwanka, ba ruwanka, saboda haka shi ya zubar da furarsa. To shi ne Allah Ta'ala ya ce wani kallibu hu ya jingina wa kansa, shi yasa a cikin bacci da mutum zai ce ya saki matarsa ba ta saku ba, da a cikin bacci mutum zai ce na maka kyautar kaza, mota ta na baka ita, ka ta da shi yana magagin bacci ya ce na baka mota ta, to ba za ka je ka rigima ka ce ai kai kai min kyautar ta ba, a'a, a lokacin baya abin nan, ko kawai aka tashi a ce kai ana wani yana banka kuɗi, ko ya ce eh yana bina kaza, sai yana bina 100,000, to a cikin bacci ya faɗa haka, to ba za a kama shi a ce ai kai ka faɗa yana banka ba, saboda me? Saboda a lokacin duk abin da ya yi ba a jingina masa, ba ya da irada, saboda haka ba ya da abin da zai faɗa a ji wannan maganar tashi. To Ubangiji Ta'ala ya riƙa jujjuya su, zatul yamini wa zatul shimali, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit, karansu kuma ya shimfiɗa zira'aihi kafafuwansa, wato irin kwanciyar da kare yake yi yayin da yake gadi, wato ya kwanta ya miƙe kafafuwansa na gaba, zira'ai su ne kafafuwansa na gaba, bil wasidi a gaban wannan kogo, saboda haka kaga duk wanda ya zo ya hango kare da bisa wannan kwanciya, ya san kwanciya ce da yayi ta shiri, ba wai kwanciya ce ta bacci ba, alhalin shi ma baccin yake kamar su, to yadda Allah ta'ala ya ce ba su uzra ayu bil wasit bai ce shi an jujjuya shi ba kamar yadda aka juya su shi yasa wasu malamai suka ce to waccan jujjuyawar da Allah ya rika yi musu ya musu ita ne dan zai kara tabbatar da cewa ba bacci suke ba ba amace suke ba bacci suke yi dabi'ar mai bacci shine ya rika jujjuyawa amma ba wai dan idan ba a juya su din ba za su rube an fahimta ki inda haka ne to da karan sai ya rube karan an ce ana jujjuya shi amma ba a ce ya rube ba ba su din da ra'ayi bil wasid yana nan haka kuma har lokacin da aka tashe su kuma da aka tashe su da a ce sun gan shi da a ce ya rube ya rufe ya zama kasa idan su ga ba su gan shi ba in an zo lissafi haka ga ba za a rika cewa wa kalbuhum sabinan sabirabihum kalbuhum ko sabi khamisum kalbuhum ko sabinuhum kalbuhum ba ya riga ya daddage ba amma san da shi ba so haka wasu malamai suka ce wannan jujjuyawar dan dai a ƙara tabbatar maka da cewa suna yanayin mai bacci ba yanayin wanda yake matacce ba lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.